بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasinmu na littafin al-azkar min kalamin al-bashir al-nadhir, zikirori da addu'o'i da kuma laduba daga zancen manzo manzon bishara da kuma gargaɗi sallallahu alaihi wa sallam. Muna cikin karɓar kitab wato azkari mawadiya fi abwab mutafarriqa, zikirori da addu'o'i a babbuka daban-daban. Inda za mu tashi dai insha Allah shi ne babi na 297 ne ne ko babu ma ya kulu man la yasbutu ala alkhayr wa yud'a lahu bi, babu abinda zai ce abinda ake son mutum ya ce ko ya faɗa. Wa kenan wanda baya iya zama ya dole ya tabbata akan dawakai ya yi tafiya, wanda yake kasa iya tabbata wato da zama akan dawakai ko kuma ababen hawa dai baya iya tabbata, to irin abinda ya kamata yana addu'a ko kuma abinda za a yi masa addu'a da shi. Yace rawaina fi sahihayn al-Bukhari wa Muslim an Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu qala, marwaitu wa intatati da tafai guda biyu na Bukhari da Muslim daga Jarir ibn Abdullah al-Bajali, wani sahabi ne da ya musulunta wajen ƙarshe-ƙarshen rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wajen da lokacin da aka yi yakin Tabu ko kafin haka kadan, kuma ba mutumin Madina ba ne, daga karkara ya zo Bajali ɗin nisba ce zuwa ga ƙabila su Bajila, Bajila ba Hujaila ba Bajila, yawwa alaƙa da shi. Ya ce shakautu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anni la asbutu ala alkhair, na kokawa Annabi zira da aminci Allah subhanahu wa ta'ala gare shi cewa ba na iya tabbata a kan dawakai. La asbutu bi ma'ana la atamasahu, ba na iya zama in jima sai in ƙosa, sai zama ba zan iya daɗewa ba. Ka san komai ƙorewar Ubangiji, to ya ce sai na koka wani misalar da sama wannan fadar ba biya da ifi sadari, sai duka wato da hannunsa mai daraja a ƙirjina, sai ɗan duka kore da keni haka a ƙirjina, ba duka mai wahalarwa ba. Wani lokaci yakan yi haka in yana son ankararwa ko faɗakarwa ko tada mutum da hayyacinsa ko kulawarsa ta dawo kan wani abu, to irin wannan. Wa kala ya ce Allah musabbitu, ya ce ya Allah ka tabbatar da shi, ya daina zamewa, ya daina gajiya, ya daina ƙosawa. Wa ja'alhu hadiyan mahdiyan, ka sanya shi ya zama mai shiryarwa wanda zai dinga nusar da wani sa kan alkhairi, shi ne hadiyan. Mahdiyan kuma shiryayye shi ɗan kafshiɗin kansa, wato ya zama mai shiryarwa kuma wanda dama an shiryar da shi. Mahdiyun da rashidun duka ɗaya ne, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء خلفاء الراشدين المهديين ده الراشدين المهديين دوما نسوليا فكان مؤمن دوك سنزوني كو توكيدا يوا بعد في ما الراشدين شريدو المهديين مخشير الرابعة فسكرنا فسران يوا الراشدين المهديين مؤدس كأكل شريع وكأكل تفركي مديني إذن إبارة تاشابان بان أنا إيكاو kalmomin masu ma'ana iri daya don ya karfafa abin da ake nufi to haka fassarar su yake hadiyar mai shirarwa mahdiyan wato shari'iyye to wannan mutum wato zai iya cewa idan shi akan kansa Allahumma sabbitni waj'alni hadiyan mahdiyan tunda ya ce wato mutum abin da zai faɗa shi din kansa ko kuma wato abinda za a fada a wato domin sa a masa addu'a a roƙon masa Allah ne in wani ne kuma sai ya faɗe shi da sika ta wato bayani Allah masabbihu wa Allah ka tabbatar da shi wa ja'alhu ka sanya shi hadiyan mai shirya hadiyan shi hadisi ne da Bukhari da Muslim tunda Bukhari da Muslim sun rawaito shi babu wani abu kenan da zai buwaye ɗan adam face akwai buƙatar komawa ga Allah da roƙo domin wannan abu in akwai nassi addu'a wacce take mansura so a yi addu'a da ita shi ne abin da ya fi in ma babu hukumar Allah wacce take nemi agajinsa wajen tabbatar da tabbata abin da ake nema ko kuma hukuta daga abin da ake gudu wani cikin sahabbai ina kyauta da tabbara ibn Sabit ne cikin sahabbai fitattun nan yake cewa duk abin da ya gagare ni ko kuma duk abin da nake bukata na karoki Allah in na yi sujada har gishirin miya ya yi tsawon sai ya roki Allah ba zai ce don gishiri kan yawa kuma kota sai ya roka jana bai kore maka ba makotan ma zai karoke su ce ba su da shi ko su ce ba alhali akwai don san gani da roƙe-roƙen ka don duk kankanta abin da za ka roƙi wani ka yi roƙa ka daɗa ba ni a shana in kunna sai wata ranar kacin ba ce wai shi wanda ba zai sai a shana ba a shana ba na da cewa ƙwara ne ne ya gome kankanta abu man ka roƙi Allah ya kore maka shi kenan sai dai ka ba wani kai kullum ka roƙi Allah ya sa ka cikin masu bayarwa ba wanda za a ba su kar ka zama Allah ya ba ku musamman idan Allah ya kaddare haka to wannan kuma sai ka yi hakuri babu nahi la alimi wa ghairi an yuhaddisa an-nasa bima la yafhamuna babu hana malami da wani sa wato ya zanta wa mutane yi wa mutane magana bima la yafhamuna da abinda ba za su fahimta ba kar mutum ya zo zai mutane wa'azi ko zai ilmantar da su ya dinga bayanansa kamar zaurance sai ce ai mu bayanan mu ko su bayanan su sai mai ilimi ne zai gane to kaga da sai ya tafi wurin masu ilimi yawa shiryar da mutane da ilmantar da su yana buƙatar gwaninta balaga a cikin wannan shine ka iya bayani ta yadda za a iya fahimta ƙwarewar malami ko mai karantarwa ba shine nuna zunzurutun ƙwarewarsa da kawo gariban jumloli ko fiskoki ko bincike-bincike da yawa a gyaɗa kai a ce kasuwa ne sun yi karantu ba wani bane ƙoƙarin su fahimta a sada su da wani subhanahu wa ta'ala su gane abin da ya zance su da zai amfani su duniya da lahira da kubutar da su daga shin Allah shi ne muhimmi to kada malami kowanensa ya yi wa mutane magana da abin da ba su fahimta ba yanzu ko shugaba ne zai yi bayani ya fuskantar da bayani zuwa ga mabiyansa ai ba ya kamata bai halatta ba ma ya yi amfani da zaurance wanda sai an nemi ƙwararru su fassara la'an a fassara ma sai an samu saɓani ne ce a kaza yake nufi wani kuma ya ce a ba haka ba kaza ne duk abin da ake buƙatar mutane su sani su yi ko su kiyaye to sai a faɗe shi ta yanda kowa zai fahimta ko kuma amma akwai wanda ba su fahimta ba to sai waɗanda suke da wani irin wata ɗabi'a ta daban amma dai a yi iyakar ƙoƙarinsa wajen fahimtar da mutane aw yukhafu alaihim min ta'rif ma'ana ko kuma abin da ake jin musu tsoron karkatar da ma'anarsa wa hamlihi ala khilafin baradi min wa da kuma dora maganar ko fahimtar ta a bisa sakanin abin da ake nufi da ita wato ake yayi wannan da wannan za a kama wato ɗan falsafa don su ita falsafa tana ginuwa akan wasa ƙwaƙwalwa ko wahalar da ita ko ba haka ba in ba masu kaifin basira ba in ba masu mantiki ba to logic kenan ko ake cewa to ba wanda zai iya iska abubuwan su to shi yasa harkar su take ɓatani amma za a ga wahayi da manzanni suke zuwa da shi a littattafan Allah bayanan manzannin Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi majma'in da bayanan maluma na addini wanda suke shiryar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici za ga suna fuskantarwa da bayanan su ne zuwa ga al'ummomi ta hanyar da tafi dacewa a gane nabi sallallahu alaihi wasallam sau da yawa in magana tana buƙatar ananata ta ko kuma akwai tunani mutane ba za su kiyaye ta da sauri ba ko kuma ba za su fahimce ta da sauri ba to sai ya faɗa ya mai ta hasau ka gani wani lokaci kuma in ya faɗa ma sai ce ko kun san me ya kaza to sai ya fasara saboda shi Allah ya kore masa sanin dukkanin lugogin larabawa dukkanin ƙabilu da waɗanda suke a Makka da Madina da kewaye Hijaz kenan da dukkan lahaja ta larabawa a duk inda suke a duniya to yana magana da harshen su ya ma san harshen suna kamar suna Farisa wani lokaci yakan sako wasu kalmomi sai ya ambata sai a fassara a ce ai wannan asalin sa a harshen Farisa ne su suke faɗa kaza da kaza da kaza to kaga in akwai abin da ake bukatar bayyana ma'anarsa ma sai bayyana haka malamai kuma suke a wallafe-wallafen su in wata jumla ko wata kalma ko wani bayani ya zo da suke gani akwai rikitarwa to sai ga sun yi ta'aliki sun ce kaza kenan to amma za ka ga yan bid'a da yawa kuma sun saba ma wannan ka'ida musamman sufaye suna yin maganganu wato da siga ta zaurance da yawa har kaga da yawa in dai ba an fassara abin da suke nufi ba to ba za a iya ganewa ba galibi jumhurin mutane ba za su gane ba akwai wannan duk wanda ya yi ittila'i ya leka littattafansu zai ga irin waɗannan kalmomi irin su a ce fanani wani ya yi fanani a cikin tauhidi ko a san Allah menene ma'anar fanani su sai a ce fana'i ya kasu kashe kaza 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 akwai fana'i na yan wadatul wujud akwai fana'i wa'anda wa'anda suke da madaidaicin matsayi da suke nuna zunzuru da soyayya da ba su saba shari'a ba akwai fana'i iri kaza 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 haka nan kalmomi suna nan da yawa ya isa kamus guda yawa na ta'bira na sufai misali a ce arifi a ce gausi a ce ƙudiri yawa ga sunan dai da yawa sai wannan wata dini akwai auta akwai agwas bawus akwai abdal ke dukkan su matsayi ne na wilaya to kaɗi mana kalmomin ba su a shari'a ba galibin su kuma in ka fassara su da fassara ta lugha ba shi ba ita ba ce yawa suna da ma'ana kowane to irin wannan ba su akwai misali irin su alhikamar hadaiya wani malamin bashir ibn adaillahi al-askandari rahimahullah malamin ne musulfari wani zamani da su shehu lissami mutaimiya yana ma daga cikin wanda suka yi ta zuga sarakuna kan cewa shehu islam yana cin zarafin waliyai bai san martaba su ba kuma yana farraka mutane a barin riko da mazhabobi yana farke ijma'i abinda ba ijma'i ba ne amma su ce ijma'i ne ya farke wani a cikinsu yana cewa ibn taymiyyah dalilun
مدل لأنه خرق الإجماع وسلك مسالك الابتداء وأنت إليا باتتيني من باتروا دمي كيت إجماع كما يبي دوكان هنجوين باتا أكان سويت كاريه رمان تحاك سبيتين تحاك سبيتين في دروب وتوانسو جملولي ما سيوا لكي كيران صالحي كما العدائية أنا قصتهم مع الدليل أنا كرنت وانم يا كل تافي غدا إنك ترى سوسم في كمية ومدة تافي بس في كمية تافي ما هذا لي مثال كوفسان هكا كوفة جملة كم كثي وانا حديثين دعاب أقول لي فهمت أشاري أقال بي ما أنا نسمع له تو أما وتو دعاب كرنت سو هكا مثلا إنبا متمن ديسا با يكيد دعو بيا دوان manhajin nasu bana su faye wato mutum ba zai iya ganewa to shi yasa ya zama akwai bukatar sai an wani tafin shari akwai wani malami shi Ibn Ajiba ya dauki wannan littafin ya masa sharhi da littafin babba ya fi wannan da muke karantawa sharhi kamar da adaliya ka abubuwa da yawa to irin wannan kaga ba bukatar irin wannan asalin magabata ba su irin wannan ba bayanai za a yi su warwara kene an karanta za a gane a fahimta musamman abin da yake da alaka da tauhid ko kuma abin da yake da alaka da tarbiya gyaran zukata wa gyaran halaye in akwai kuskuren fahimtar wani abu to sai ya zama sarfi ya zama wani sauki a cikin aqidar mutane ko halayen su to ai magana wacce take kai sai za a iya fahimtar ta kuma koda mutum bai fahimta ba ba zai samu wahala ba wajen komawa ga wanda za su fahimta to amma wani abu fa za a iya yawo ana neman wani ake nufi ba a gane wato ba a san irin wannan al-Imam al-Ghazali wato yana ambata wani littafi wai shi littafin ana cewa da shi al-Majnun bihi ala ghairi ahli littafi ne wanda ake rowa da shi in ba ga wanda suka cancance shi ba littafi ne wanda ba kowa ne ya cancanta da ya karanta shi ba ko kuma ba kowa ne zai fahimta sa ba kaga wannan wato ba bane wanda ya dace da kanta musulunci ba shi alqur'ani mai girma asalin kaga shi ne wato hujja ta musulunci baki daya komai daga nan yake haka sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kama ba a ce wato kaga alqur'ani duk jumhurin al'umma na kanta alqur'ani na fanta sai dai wuraren da suke bukatar bayani kuma an kuma da masu bayani za su iya gane ko ba haka ba wanda zai zauna tafsiri a gaban malami wanda yake iya yin tafsirin bai gane abin da ake nufi ba kaga to amma a ce wani littafi wanda wai sai wadansu mutane na musamman za su iya karanta shi ko a karanta musu shi to kaga an shiga abubuwan da suke daka ba a so a faɗa mutane irin wannan domin zai ɓatar da su da irin wannan ne da wani shaka kankama kana magana sai a ce maka wannan karka ne ni fahimtar sa da kanka sai dai ka bi wanda suka isa su fahimta ko ba haka ba kaga an sa ka taqlidu al'ama ke yawa kai baka isa ka fahimta da kanka ba yawa kunyarka ta yi matsi bare zuciyarka baka isa ba sai dai waɗanda suka isa fahimtar to ka bi su kura yawa aka ce musu kai mahajubi ne yawa kai kan gaje ne to kuma akwai wani addinin kiristoci asali a nan abu ne kuke yawa asali ne tafasu ba kowa ne ke iya fassarawa ba akwai masu fassarawa na musamman wanda su ne aka ba su ko suke da baiwa ko matsayi da isa su fassara ainihin waɗansu guraren ainihin a littafin ma ba ko amma ka Qur'ani duk wanda misali yake da ala yana da luga yana da sani abin da zai taimaka a fahimci luga sosai kuma ya karanta shari'a da sauransu ya karanta tafsirin sai karanta ya fahimta kuma ya fahimta gurgurda abin da Allah ya masa na gobe to haka sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine akwai kai salan alqur'ani da salan sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma salama gabata har ko da har wannan abin da ya samu al'umma a karnoni na tsakiya kawai jarabawa ce yawa kuma ci bayan addini amma ba da haka ba da babu bukatarsa in muka duba zamu ga littafin magabata wato akwai bayani mai yawa kuma warware haka ake yin sa babu sarkadiya haka tafas amma suna da yawa to amma wajejen karnuka karnukan tsakiya kamar kace daga karni na 6 karni na 7 zuwa abinda yayo baya har zuwa daga baya galibin da tafai na magabata sai aka takaita su sai aka mai da su muktasara littafi ne zai majalladi 3 sai mai da shi majalladi 1 ko rabin majalladi saboda wasu lura cewa mutane yan baba za su yi karatu mai yawa to sai aka takura abin sai zama fahimtar sa sai wani da wani ba ya fahimtar sa sai wani da wani in ka dauki littafi na magabata can in za ka iya jure zama ko ka yi karantawa za ka iya fahimta za a yi fahimtar da kai cikin sauki to amma bayan an takura abin to sai zama mawuyaci ne yanzu mu dauka littafi da ya fi shahara kan tafan malikiya wanda in ka karanta shi ka iya karo babban malami a kasan nan tun da jimawa littafin shi khalil muktasar ko muktasar khalil wanda ake shekaru ma ana ta kamawa ana domin akwari a kansa kaga ai abin da ya jawo wannan saboda wato yanda littafin aka takura bayanin ya zama muktasar ɗin yawa amma aka koma asalinsa mudawwana ce yawa mudawwanin nan mujalladai hudu ne manya-manya kowane mujalladi ɗaya ya fi girman waka manya-manyan littafai kagan a ciki asa da Ibn al-Furat yake tambayar Ibn al-Qasim babban almajiri Malik cewa a matsala kaza mai Malik ya ce sai gaya masa shi Ibn al-Qasim ya zauna da Malik shekara 20 mutumin Misra ne ya zauna da Malik shekara 20 a Madina saboda haka shi ya yada fikhu Malik da yawa musamman a bangaren yamma to sai tambaye shi mai Malik ya fara sai ce masa Malik ya ce kaza sai rubuta to inda aka zo bai san abin da Imam Malik ya faɗa akan matsala ba sai ce to amma kai menene ra'ayinka me kake fahimta sai faɗa sai rubuta Asad ibn al-Furat haka ya dawwana to wani lokaci yana kawo dalilai na hadisai yawa da manganin sahabbai amma fiqhum menene Imam Malik ya fahimta menene wani lokaci Ibn al-Qasim ya fahimta shi aka dawwana a wannan littafin to littafin yayi yawa to lokacin Ibn Abi Zayd mai risala shi da wani tsaransa Ibn Abi Zamanai su biyu sai suka takaita littafi suka rage shi don girmansa ya yi yawa kuma babu shakka himma tana raguwa yawa karanta abin da magabata suka rubuta mawuyaci ne ga 'yan bayan ta suka cewa ya kamata su rage wasu abubuwan suka rage waɗansu abubuwan sannan ana tafiya aka zo zamanin wani malami Ibn al-Hajj shi ma ya yi nasa aikin ya rage shi daga yanda su Ibn Abi Zayd al-Qayrawani da kuma Ibn Abi Zamanain suka rage ya kara ragewa shi ma to sannan ana tafiya Shehu Khalil a ƙarni na 8 wanda tsarin su Ibn Hajar ne zamanin su ɗaya shi soja ne a wannan lokaci amma kuma dai malami ka duba amma ya daɗe baina ta tafi shekara 20 yayi yana bahasi kafin ya tara shi littafin dan yayi aiki ba ƙarami ba to shine ya rage littafin daga yanda Ibn al-Hajj ya rashi kaga ya zama muktasarin yawa hawa to kaga yayi mawu ya ce to wani kuma daga cikin mutanen Shanki Murtaniya ya zo shi kuma ya ce bari ya wake wannan muktasar ɗin to yanzu da Allah ɗaure kai irin wannan a zuban yanda yake a zuban ma mutum ne wanda za su yi fahimtarsa balle kuma an sake mai da shi waka to kaga wannan shi sai a ya zama abin ya takure to haka fannonin ilimi da yawa aka kuka koma misali usulul fiqh za a gani yadda farko Imam Shafi'i ya kawo shi da sauki kawo dalilai haka da bayanai masu sauki shi da asasa waɗanda suka buɗa shi irin su Imam Ghazali kafin sa da waɗanda suka bayan sa a mazhabi daban-daban ana tafiya a waɗannan karnukan na ƙarshe aka takura shi al-Imam an-Nasafi kusan ya tara duk abinda magabatan suka fada akan ilimin usul, ya tara shi anin al-Littafi aya wanda yake duka bai fi mujallaji guda ba, duka ya takura usul fikin kusan a gaba daya. To kaga wato sai jama'a kira sa wajen al-Jawami, zaurance ne kusan duk sadara daya, to tana bukatar bayani wani lokaci shafi guda shafuffuka. To kaga sai zama gane shi da wuya. Sai yodi ya zo shi ma ya dauki wannan din ya masa waka al-kawkabu sadi, yayi baiti rubu ya wake shi. To kaga wannan za a sha gumi kafin a gane shi. In ba ka samu malamin da ya tsaya ya bautu sosai ba zai fara ka gane shi ba. Haka ka zo irin harkar nahawu, magabata sun rubuta nahawu warawar haka, amma a ƙarni na 6 zuwa na 7, da farko na 7 Ibn Malik yayi alfiyarsa baiti dubu, shi ma yayi iktisarin abinda kusan malamai masu fada a jin suka rubuta a littafansu na zube. Yawa ya tattara abubuwan, amma akwai bukatar kwarewa kafin a gane shi. Ka gani, to haka aka yi tani. Suyudi shi ma ya dan gyara abin, ya kara abin da ya kara, yayi misali alfiyarsa shi ma a wannan fanni. To haka a fannin ilimin hadisi, musnad al-hadisi, haka duk fannonin aka yi. To wannan din sai ya sa a yau kuma gashi ganda da lalaci sun samu al'umma, da kuma biris da ilimin ma a al'umma gabaki daya. A da can masu mulki, masu dukiya suna karfafa gwiwar ɗaliban ilimi da masu ba da shi, suna ba su dama faraga ta hidimta wa ilimi sosai ake. To yanzu babu wannan, to sai zama abin ya zama ya cije sosai, ya yi karanci sosai. Samun karanta irin wannan a gane shi ya yi wahala. To duka abin da mai shari'a yake gudu shi ne kai ga irin wannan, cewa a takura fahimtar mutane su kasa cimma abin da ake so. Duk abin da ake bukata shi ne a gane risalar ko baka sakon musulunci, a gane shi, a yi aiki da shi, duniya ta kyau kuma lahira ta kyau. Allah shirya da mu. Kala Allah ta'ala a lokacin sarki ya ce, wa ma arsala min rasulin illa bi lisani qaumihi li bayyana lahu. Allah ta'ala ya ce, ba mu taba aiko wani manzo ba, shi ne ma'ana ba mu aiko wani manzo ba, illa bi lisani qaumihi, face da harshen mutanensa, li bayyana lahu, domin ya musu bayani su fahimta. Ba za a ɗauko annabi harshen sa daban, sannan al'ummar da zai isan musu da sako kuma harshen su daban ba. Wanda zai sa a aika zuwa ga wata al'umma, to sai a aike shi da harshe irin nasu. Ko da ke manzon sallallahu alaihi wasallam manzo ne na duk duniya, na duk harsuna, na duk al'ummomi, amma dai waɗanda ya fara fuskantar da kiran a cikinsu Larabawa ne kamar sa. Yawwa, da suka fahimci kiran, to su kuma ainihin suka jibinci isar da saƙon zuwa ga sauran al'ummomi da suka yi gogayya da su. Kuma harshen Allah ya musu albarka ya zama mai saukin ganewa, Allah ya fahimtar da al'ummomi da yawa harshen, har waɗanda ba Larabawa ba ne ma suka zo suka fahimci sirrin sa fiye da wasu Larabawa. Duk wanda kake ji irin su Siba wani, su Hamara wani, su Aiwai da suka kware a Nahru, ba Larabawa ba ne ma asalinsu. Wasu daga Farisa suke, wasu kuma daga wasu jinsuna, amma Allah ya fahimtar da su harshen sun gane shi, har fiye da ma wasu da suke Larabawan ne ainihin na asali da ba su hidimta harshen kamar haka. Amma dai kowane manzo farkon al'umma za a tura shi zuwa gare su, to da harshen su ne, haka littafin da harshen mutanen zai sauka, don me da a musu bayani su gane. Kenan makasurin shi ne ganewar da fahimta. Saboda haka in za ka yi huduba, in za ka yi nasiha, in za ka yi lakta, in za ka yi ma duk abin da za ka yi a aji ne, a masallaci ne, a duk inda ba kwarewa ba ne, wai ka yi amfani da wata lahaja ko wani harshe ko wani zaurance ko nuna wata kwarewa, ya zama mutane mafi yawa su gane ba. Ko da wani. Sannan kuma kada ka yi amfani da wani abu salo wanda ya saba wa shari'a, wanda shi kuma zai zamanto wasu mas'alaha ne da suka saba wa shari'a. Yawwa, wani lokaci irin yadda za a bata salon harshe ne zai saba da a gane ba. Wani lokaci kuma sauka daga kan uslubi na shari'a da yin amfani da mustalahat wanda ba su dace ba, yawa shine zai sa wato ba za a gane ba. To duka dukan amfani da su mafi munin ma a yi amfani da mustalah, wato wani terminology wanda ba irin na musulunci ba, yawa ko na shari'a ba, a ce mutane su gane. Ana son su gane, kai ba su gane ba. Yanzu misali ka duba aqidar imamatul wudu, zaga abin nasu wato akwai ittihadiyya, akwai hululiyya, akwai wani ga sunan abubuwan nasu masu rikitarwa da yawa. To wanda duk yace zai maka bayani ka gane, ba za ka iya ganewa. Kamar Kirista ne in yana so ya maka bayani menene aqidar su ta taslisi trinity din, duk sai dai ya tama da wuri, amma ba zai taba faɗa maka abin zai kamsar da kai ba. To musulunci addinin Allah addinin gaskiya bai taba zuwa da irin wannan sarƙaƙiya ko ɗaure kan mutane ba. Allah mun gode maka kan haka. Warawa da sai sahihi Bukhari wa Muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adh radiyallahu anhu hina tawalla salata lil jama'ah afatana anta ya Mu'adh. Rawatu a cikin sahihan Bukhari da Muslim cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara Mu'adh Allah ya dace hina tawalla salata lil jama'ah, lokacin da ya tsawaita wa mutane sallah yace afatana anta ya Mu'adh, shin kai mai fitinar da mutane ne ka rikita su ka sa su kasa ganewa ko kuma su ki ko kuma su kasa jurewa har ya zama su dalilin mata ko ma su tsani ibada ko su ji ta da ta musu a rai? Kai ne ya Mu'adh. Abin da ya faru shi ne Mu'adh radiyallahu anhu yakan zauna a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a yi sallar isha da shi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sannan da yake makaranci ne, yana cikin mutane hudu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni alƙanci alƙur'ani a wurinsu. To mutane anguwarsu suna kwaɗaituwa da su bi shi sallah. To su ba mutane ne masu karatun gaggawa irin mu ba, saboda haka sukan jira shi sai ya dawo sai ya musu sallah, saboda suke kwaɗaituwa ya musu limanci saboda karatunsa. To amma kuma in ya zo sai ya dinga tsawaita karatun, kuma kaga ya jima can. Kuma galibi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan jinkirta da sallar isha din ne in ba mutane sun taru da wuri bane ba. Shi a lokacin ba a kayyade cewa karfe kaza daidai ko jama'a ta zo ko kar ta zo ma duka ɗaya ne kawai za a tada da sallar. In jama'a ta halarta sai ya gaggauta, kuma ba ta zo ba da wuri sai an jinkirta. Ba na ce wai aje lokacin yana da laifi bane ba, amma dai abin da ake a wannan lokacin kenan. To kuma sai ya je wani lokaci sai ya tsawaita. Mutane kuma kaga ɗawainiyoyinsu suna buƙatar sassauci. To shi ne wata rana ya yi irin hakan, kuma sai ya kama Suratul Baqara yana ta karatu. Shi yasa ko da kai ƙwararre ne alarama ne mai iya adadin karatun ne sosai, kana jin daɗin jagorar karatun, kana ji kamar ba za ka bari ba, to ka sani akwai dalibai tare da kai ko akwai masu buƙata. Yawwa, saboda haka sai ka taƙaita yayin da ka je tahajjudi ko kiyama ne sai ka yi ta jawa gwargwadon iyawa. Ko kuma an kai magantu da waɗansu suka ce yau a musu sallah duk yadda ake so sun shirya, to kaga sai a yi. Amma sallah dai kam ta jama'a to sai a taƙaita ko a tsakaita. To shi ne wani akwai wani matashi sai ya ga abin ya masa tsawo, to shi ne sai ya koma gefe ya katse ya rabu da jami'i ya je ya tasa sallar ya tafi. To Mu'adh da ya kwanciyarka sai magana da take wani mai zafi a kansa, abinda zai iya zama tuhuma a kan sahihancin imanin su ko wani abu kama da haka. To shi ne shi kuma da ya ji haka sai ya je gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abin da ke faruwa, Mu'adh ka zo ya daɗe a wurinka kuma zai koma anguwar mu zai mana sallah kuma sai tsawata muku, muna ɗawainiya da raƙuma muna hidimomi da yawa, saboda akwai gajiya akwai buƙatar mu mu je mu kula da dabbobin. To shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a kira Mu'adh, sai ya ce masa kai za ka fitin mutane ya Mu'adh. Kaga a nan ba ma magana ya yi ba, yawwa ba wata magana ya faɗa ba, amma aikin da ya yi wato zai iya kawowa wani abu wanda ba za a gamsu da shi ba ko ba za a fahimce shi yadda ya kamata ba. Zai iya kawowa wato rashin fahimta addini ko rashin ɗabbaƙa shi daidai ko kuma wani gunaguni a kai. To saboda haka sai ya hane shi daga wannan, yace ya dinga karanta surori gajeru saboda gudun irin wannan kosawa. To saboda haka a aikace ko a magance kowane tasarrufi za ta yi na jagoranta mutane a shafin addini, to ka guji kawo abin da zai rikitar da mutane. Kamar yanzu misali, kana da sa'atul iqtila, yalwar sun kare akan matsaloli, gani matsaloli na furu'a za ka tarar akwai khilafat sabani da yawa, to duk matsalolin da basu shahara ba, ko da suna da inganci, ma'ana suna da fuska, yin su ba laifi ba ne. To in abu bai keɓanta da kai ba, misali ko wani wanda ka sani cewa ya fahimci abin, ba wani abu da rikitarwa, kar ka fito da su a cikin jama'a ba tare da sun sani ba, wanda zai sa in ma za ka yi bayani daga baya wani shi bayani. Saboda haka ka yi abin da aka fi sani ɗin, matuƙar dai ingantacce ne. Yawwa, kafin ka yi wani abu saɓaninsa, to zama mutane sun ilmanta sun san shi. Ina ba ta an gane, in ba haka ba wani sai ya ce ma wannan jahili ne kai, baka san abin da kake yi ba, ko ba haka ba? Yawwa, to kana da hujjarka, lalla hujjarka ta fi ƙarfi ma. To amma kuma saboda shi bai sani ba, ko jumhurin ba su sani ba, kaga ba bayani, to kaga sai ka bari, sai ka bayyana wa mutane. Yawwa, ga yadda abin yake tukuna, shi wancan da muke ya halatta, wannan ma ya halatta, in ma fatawa ce haka, amma kasa'an, to yana iya kawo hayaniya da yawa. To amma wani lokaci ko kaman san nuna sani, ko kuma wani abu na rashin natsuwa yana sawa ana yin haka, amma dai kuskure ne. Yawwa, ko da abu ingantacce ne, to a kiyaye abin da zai kawo saɓanin fahimta, ko kuma ce-ce-ku-ce a cikin mutane. Haɗin kan mutanen ya fi zama maslaha. Yawwa, haɗin kan mutanen ya fi zama maslaha. Ya taɓa faruwa shekarun baya can zamanin Hassan Albanna a Misra, mutane suka zo suna ta jayayya wai akan raka'o'i na tarawih, kuma rigima ta kaure tsakanin mutane a masallaci, suka ce ba dama a yi raka'a sama da 11, saboda hadisin nan na Aisha radiyallahu anha, ingantacce a Bukhari da Muslim. Suka ce akwai kuma hadisan da suka nuna cewa misali ana yin raka'a biyu ya yi ƙarshe a yutare in an tsoraci asuba, ko kuma an ƙosa, wanda zai yi sana nuna za a iya fiye da haka. Amma rawaito kuma misali sahabbai a zamanin Umar radiyallahu anhu, lokacin da abin nan Ubay bin Ka'ab yake jagorantar mutane masallaci, a masallaci ana yin 23. Wasu ka ce wannan ruwayan akwai suka a kansu, rigima ta kaure. To kaga abin ya zama jayayya. Hassan Albanna ya ce musu ai idan har ba ku fahimci juna ba, to kowanne su je su yi sallar su, misali gurgurdan abin suka fahimta, tunda kowanne ya halatta a bar wannan saɓani ya fi, domin haɗin kan musulmi kar a samu shi saɓani ya fi wajaba. Yawwa, nafilar ba ta kai wato muhimmanci a wurin Allah ba, da muhimmanci a musulunci ba, ba ta kai haɗin kan ba, amma sai ka ga wani abu da bai kai ya kawo ba, na neman farka mutane sai wannan limamin tun da kaza yake ba zan sake zuwa masallacinsa ba, da ni da wanda yake jimin duka. To saboda me abin da yake yi daidai ne, abin da yake daidai ya kamata ku fahimci juna. To in ba ku fahimci juna ba, to kai na kai yayi na san shari'a ta da, amma kar a yi adawa, kar a yi gaba, kar a yi fada. Amma in wannan ya sa kun kaurace wa juna, Harun ya ce wannan dan bid'a ne, ko kuma wannan ba ahlus sunna ba ne, ko wannan ba ne ba shi, to kaga barna ta shiga, ba a bara'a irin wannan, ai sai abu mummuna. Yawwa, to haka abin, Allah ya samu dace. وروى في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مروى في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال متى أني ما قلنا لأبن الله سيئة فهمت يعرفون أنا بمعنى يفهمون أبن الله سيئة سني وتزا سيئة غاني وأكينه المعرفة هنا تعني الفهم وفهمت أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كنا سوني أقرية الله دا منزلسة صلى الله عليه وسلم واني أبن أفدع واني بان نزلت إيبان يتي بالله الذي لا إله إلا هو بزن يتدعو أنه بقرية واني أفدع كوبا هكا بني توشيكو ما يفدع بلي يفدع بني أفسد أبو أقوش الشريعة أبا بادرين أبن دباء يسوى أبو أتخموتا صبو دا هكا دي أبن دا كسانيانا دا واني دنبوكو وانا أم ودا زي سا أسامو karancin fahimta, to ka kauce mata abiri da shi, ko da abin da kake nufi gaskiya ne. Ko abin da za ka faɗa gaskiya ne, to ka faɗe shi ta yadda za a iya fahimta in ba ka ko kuma ka bar wannan ko kuma misali in fahimtar mutum bata kai ga yaske abun ba to ka bar shi ai shi ilimi kamar gini ne ba a faruwa daga tsakiya ko sama dole sai an gina daga a hankali a hankali a hankali amma ba haka ba sai kaga an zo an yi mummunar fahimta misali yanzu mutumin da aqidarsa bata gyaru ba sosai bai san aqidarsa ba bai san menene zai bata masa ko ya gyara masa ita ba ibadar ma ta farilla asalin farillar bai gama tantance ta ba ya gyara ya sani ko abubuwan da suka shafi kunce-kunce masu nauyi masu ƙarfi irin abin da ya shafi alaƙar zamantakewar aure misali alaƙar mutane da iyayensu ko abin da ya shafi ƴaƴa haƙoƙi irin wasu dai haƙoƙi ko su mu'amala na ciniki da abin da ya kama da wannan wanda su ne wajibai na farko da ya kamata a tsaya a tabbatar an fahimce su tukuna to wanda duk bai gane wannan ba sai ka zo kana gaya masa cewa da yayi nafila kaza zai zama dan aljanna da yayi nafila kaza zai zama kaza kullum ka cika shi da wannan to idan wani ya zo yana ce masa fa ba haka bane sai fa ka faro daga gyaran aqidarka sai ka gyara farillarka fa sai ka gyara mu'amalarka fa sai ka yi kaza fa in ba haka ba fa kai farillar fa da ake magana ma duka tana kankare zanubi in ma ta tabbata a sunna kananan zanubai ake nufi kai kuma ka cika shi da waɗannan abubuwa ka sa masa kalmar aljanna sosai da abin sosai da sosai to ka ƙarshe sai ya ce kai ko kun fayi tsanani ba haka suke ba ko kun fayi tsanani ko mayabu ne banda yahudanci komai aka ce sai a ce ba haka bane abinda shehunan suka faɗa abinda kaza suka iya faɗa duk gaba ɗaya ƙarya ne duk abu kaza kaga ba a zo wa lamarin ta yadda ya kamata a zo ba sunnar ma shari'a ta tanadi duk nawafilul khair din na gaskiya amma ainihin a gyara aqida a gyara ibada a kiyaye mu'amala sannan a kiyaye kuma munkarat ko alfasha abubuwa a kiyaye bid'o'i na filfili sai su zo su yi amfani amma duk an tsallake wannan an dira kan wuridai da na filfili da fada'ilul a'mal da maganar ceto to kaga sai zama an saukar da kan karantar asali ta musulunci an koma kamar wani abu da ma ake masu wasu addinan da mai suka dogara ba da ceto ba yanzu na sare misali addinin su ai duk gaba ya doru ne akan in ka yarda Yesu Kristi ya bada yanda suke faɗa ya bada ransa ya sadaukar da kansa ne don ya fanshe ko kuma don ya share zanuban mabiya to shikenan za ka samu ranka a lahira ka shiga aljanna ba ka suke cewa ba kawai yarda da wannan in ka yarda ka yarda da wannan shikenan tasha amma maganan lazimta shari'a imani bin manzo ba aiki da ma abin da manzo sai ga sa manzan kashe wanda duk manzannin da suka gabata tun daga annabi annabi Nuhu alaihi salam har duk manzannin da Allah ya aiko da littafin da aka saukar an gaya musu manzan Allah manzan kashe yana zuwa kuma kowa an gaya masa cewa in zamanin sa ya riski zamanin manzan Allah sun to dole sai ya sauka daga kan tafarkin sa ya bi shi dukkan su to sai zama al'umma wadda daga ita sai al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su suka ce ba za su bi shi ba amma in sun yarda da kaza kai mutum zai shiga aljanna kaga hanya ce ta bata ya za su ka bata to yan musulunci ma an zo aka ibin shari'a sai kuma aka zo aka ta'allaka da falala to me ina aka ka shari'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كذا الدين لي الدين المسلمين وند آية القرآن سنة من برج قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وذلك أمرت وأنا أول المسلمين إرئ ونم إرئ إرم وإنم دكا شريعة شريعة فأمبر ونا أكذو فككام نوافل الخير إما سنما نوافل الخير ما تديوا ما بنا نوافل الخير نوافل الشرير tun da bid'o'i ne ko ba haka bane yawa duk abin da bai tabbata ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba gaskiya bane Allah ya ji kan shehul abin nan al-Imam al-Ghazali ayya ulumuddin saboda rashin kwarewarsa a fannin hadisi da tantancewa ya kawo su abubuwa na nafilfili da ainihin askar da wuridai wanda ba su da asali al-Imam Ibn al-Jawzi da yake mai tantancewa ne yace dole a gyara littafin a cire abubuwan da basu inganta ba yace ba yadda za a yi ka gaya mutum hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi ko kalma akan sa ba hadisai nafilfili nafila kaza nafila kaza wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi ko harafi ne ba kuma a bari mutane su dinga yi ai babu ai man hadasa fi amma fi amrina hadha ma laysa min fahuwara man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwara to kaga haka ya gyara ta ne bashi kan muktasar min hadhihi qasidin kuma min hadhihi qasidin to shine ya cire wannan abubuwan Ibn Qudama karamin da yazo shi kuma ya kara rage shi a irin tsarin da muka ce na rage to haka ne lajiban su to kullum aikin bawa malami ko ɗalibin ilimi ya iyakar abin da zai iya wajen fahimtar yadda sakon yake saye kuma isar da shi ba tare da son zuciya ba yadda za a iya fahimta yawwa a gudu tare a tsira tare da an ce maka kai magana an gyara kai a ce wani abu sai an baiwa ko kuma sai malamai ko sai masana to me an bai amfani ba ai ka an yi amfani din ka samu lada ya samu shi ne abin da ake nufi yawwa in ana so a yi karatu na musamman ne to sai a samu kwararru eh aka ce wannan shi ma guda ne wannan ma to shi kana sai a karatun na gudaji irin su amma gama garin karatu to sai a duba salon da kowa zai iya gane an samu dace wannan Bukhari ya rawato shi haka a sahihinsa Muslim ma ya faɗe shi a farkon muqaddimarsa kafin shiga littafin shimfiɗar da ya yi ya kawo wannan magana babu istinsatil alimi wal wa'izi hadiri majlisihi ya tawaffaru ala istima'i babin neman malami da mai wa'azi ya nema ga wanda suka halarci majalisinsa cewa su mayar da hankali su ji abin da zai faɗa su saurari shi don su amfana da abin da zai faɗa babu wata karuwa da mutum zai samu sama da karuwa ta ilimi babu zai gyara maka addininka babu ya shi yanzu za a zo ana so a koya mutane wata sana'a mai amfani ya kaga ya kamata su mayar da hankali ko don su amfana wani salo ne na noman zamani ko na kiwon zamani ko na wani abu na ilmantarwa karantarwa an zo da wasu abubuwa na zamani dole sai ka da kanta don ka iya ka ga ya kamata in ka shiga wannan aji ka mai da hankali ko don kar a yi baka iya ba an zo kuma ana lissafa ka cewa to ai kana cikin waɗanda suka misali halarci ajin da ake bitar wannan ka ce wallahi kai baka fahimta ba to ina hankalin ka yake kaga bai kamata ba ya kamata ka mai da hankali ka gane to wannan fa a hidimomin duniya kenan a addini aka zo duk magana da ake kyautuwa ka mai da hankali ka nasu ka fahimci abu komai kankantar masala in ta shafi a jita da muhimmanci sosai to saboda haka duk yayin da za a yi wani bayani ya kamata kowa ne to amma ba kowa ke da ainihin hankali da natsuwar da zai natsu da kansa ba wani sai an tunatar da shi ko ba haka ba wani sai ma an kaman tsarace shi tukuna rawaina fi sahihi al-bukhari wa muslim عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع جرير بن عبد الله البجلي حج صحابي منافق مقام بتا تا يكي تيوا النبي صلى الله عليه وسلم على سبطة أغليش يا بل أمين في حجة الوداع أحد بنقان استنسيت الناس يوا كسا متاني سسورا كأمرت متاني سسورا sun makala sannan ya ce la tarji'u ba'di kuffara kada ku sake a bayan na ku dawo tamkar kafirai ya dare wa ba'dakum rikaba ba'di sashen ku su zo suna sare muyoyin sashi kada a samu sabani yawa ku shigar da tawaye a addini har hanyar ku ta sha bamban bid'o'i su raba kanku ku zo siyasa ta raba kanku ku zo kuna zubar da jinanin junan ku a bayan anan wato la ta duk ba duk kufara wato ma'ana kar ku dawo masu halaye irin na kafirai ba ana nufin kafirin in aka yi fada a tsakanin musulmi fada irin na tawili baya mai da mutanen kowa zama kafiri amma dai halayya ce ta ainihin kafirai ko ba haka ba amma musulmi da musulmi ka ai ina mulmin ne a kotun ko al muslimu akhul muslim kuma haka ba al muslimu masalim al muslimuna min lisani wa yadi yawa kullum musulmi an mun juna ne yawa dan adam saboda ajizancin su da yanayin dabi'un su wa lokaci dole a samu sabani na fahimta to amma kada a bari ya tsanani har yazo ya sa ana bugun juna ana kisan juna wannan bai halatta ba bai halatta ba sai babu muslimi fusukun wa kitabuhu kufr duka wannan dai yana nufin wato munanan halaye to ya cewa kada ku sake a bayan na ku zama tankar kafirai sashin ku yazo yana bugun sashi kuma abin takaici wannan sai ya faru a cikin al'umma saboda tawili saboda bid'a wanda suka fara yin irin wannan suka jawo al'umma wannan fitina sune khawarij ko ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 27 suka fara fitina haka nan aka zo fanni aka tai har aka zo kuma lokacin da abubuwa suka yi tsanani sosai aka saukar da mutane da yawa suka saukar a barin shari'a a irin wannan zamuna na baya kasashen musulmi da yawa kasashen larabawa har zuwa yau kaga ana fada da juna amma ba ta hanya da karanta wa musulunci ba saboda mutane sun bar itikani zuwa ga shari'ar Allah in ana bin alqur'ani mai girma da sunan manzo Allah sama wajen wato rayuwa da gudanar da addini kuma in sabanin ma ya faru za a koma gare su don a sasanta ba zai kai ga zubda jina na ba ko ba haka to amma wannan sun ce su yan demokaradiyya ne wannan sun ce wannan yan gurguzo ne wannan yan harkar tattalin arziki irin ta yan jari hujja ne wannan yan gurguzo ne yan kaza kaza aka ana ta tudawa sannan ga kun gurbatattun aqidu wannan yan shi'a ne wa'annan yan duruz ne wannan yan kaza kaza ne babu dai tafarki ba dai ce to babu kowa ta addini sai ta tafi shi yasa aka samu yaki karnin da ya wuce karni na 19 zuwa karni na 20 a kasashen Larabawa in ka ga irin abubuwan da suka auku na gaba tsakanin musulmai wa'annan suna zagin wa'annan yan ba'a suna zagin yan wa'annan yan ishtirakiya suna zagin wa'annan yan waye haka akai ta cakudawa musamman tsakanin Misra da Iraq da Syria da sauran ma kasashe da dama kamar Yemen ta kudu wallahi abubuwan suka faru an salwanta duk wanda ba ta rayuwa ka duba abin da ya faru a Syria din shekaru a dubun da batan mutane an halakar masu da musulunci wanda sun ba musulunci su Bashar al-Assad din suna da musulunci amma kafirai ne ba sa kan take da musulunci to haka abubuwan suka yi ta aukuwa barin asalin karanta wa musulunci shi ya dawo wani har ya zama yanda mutum zai kashe kafiri yunkurin kashe shi haka zai kashe dan uwansa musulmi kaga wannan musulmi dan uwanka har a rasa ma ba bisa haƙƙi bai halatta ba balle tanaka an zage shi balle ka taba shi balle ma har ka zub da jinin sa Allah ka tsare mu to ma'ana dai kada a sake a kama hanyar da za ta kai ga zub da jini yanzu misali wani lokaci ko mu nan idan abu yayi tsanani siyasa adawa siyasa yan wannan bangare da yan wannan bangare ta akan mutane suna jaro makamai ai tarakkar juna da gora wani lokaci da adda har akai ga abin da yake haka mutum yake dan uwansa a bisa ra'ayin siyasa dan uwansa wani ma uwa da ba daban da addini da haka kaga duka wannan bijirewa abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargade ni akai kuma ba abin da ke haifa wa mutane sai sharri yawa sai zama sai jawo duk siyasun gaba da bashin mutane amfani ba saboda in ba tsarin nagari aka bi ba tsarin da Allah ya yarda da shi kuma wanda dama shi ne maganin dukan jinyace-jinyace na zamantakewa al'umma ba tsarin musulunci to ƙarshen ta kenan don ko waɗanne suka dafa ikon to son zuciyarsu za su sa a gaba ko ba gaban da yawa kowa in dai ba tsarin Allah ake bi ba ba yarda Allah ake neman ba fushin Allah ake gudu a makoma ba to in kun ce waɗanne ba su iya ba kun kawo da su to kuma kuna da ta kuma hangal yawa wanda ita ma dai ba ta Allah ba ce kuma in dai ta duniya ce to akwai son zuciya saboda haka ko kun so ko tunda dai ba ku tsarin wanda ya san daidai ba wanda kuma dora bayi a daidai to sai kuma din wasu sun zo sun ce to kaga su ma sun zo sun kauda wancan su ma sun zo su ma din ba daidai din suke ba so kai bari mu kauda su haka akai tai a kasashen Larabawa an yi demokradiya bayan Turawa sun tafi ba ta yi ba an yi kungiyoyi iri-iri da sunan siyasa ba su yi ba aka zo aka yi ta juyajiyar mulki na soja su ma sojoji aka ce suna ga makarya haka dai abin ake ta cudawa har yanzu abin ya ke daɗi ko ba zai yi ba in dai ba an dawo an bi hanyar da Allah ta'ala ya shimfiɗa bayan samansa Allah sama ya shimfiɗa ma'ainihin al'ummarsa ba ina roƙon Allah dai ta'ala ya kimsa mana shari'a da ya sa cewa ko da yawa muna da ikon yawa ko ba mu da iko abin da za mu iya yi to mu tsaya mu kuma gaskata abin da yake shi ne gaskiya cewa tafarkin Allah shi ne kaɗai lamunin abinda zai lamun cewa ɗan adam zama lafiya duniya da lahira duniya ta bijirewa hanyar Allah don neman zaman lafiya da ci gaba na haƙiƙa ana tafiya a je nan a je can amma inda za a dawo a kwatanta bin Allah to kowa sai ya zauna lafiya kowa sai ya samu aminci da ci gaba duniya da lahira amma wallahi al'amru min qabl wa min ba'd muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan shi kuma da yake sai mu tsaya amma saboda lokaci Allah ya mana afuwa Allah ya tabbata mu
الله أكبر الله أكبر